sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a jiya Talata, Prime Minister Japan Fumio Kishidi ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkuri na bayyana goyon baya ga Ukraine. Kana a jiya talata ne kuma jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da kara a kotu suna neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da aka yi, wanda suka dade suna kalubalanta. Girgizar kasa mai karfin maki 6.5 da ta afku a Pakistan da Afghanistan a jiya talata ta kashe akalla mutane 9.
A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa Amurka ta nemi gwamnatin Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen uzurawa masu kada ƙuri'a a yayin zaben gwamnoni da aka yi kwanan nan. Bayan haka, za ku ji yadda masharhanta ke ci gaba da yin sharhi akan sauye-sauyen da aka gani a zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na baya-bayan nan.
A yanzu in ka lura, kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai. A da akwai wanda suke kirfa yanda suke so, sannan kuma diyan da ta kada ta raya zaka ga kusan a haka din aka kare. To sai yanzu ga mu kusan kowa bai da tabbas.
Muhammad Adamu mai sharhi kan harkokin yau da kullum kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkurin bayyana goyon baya, yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwarsa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. Shugaban na Ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida, wanda Zelensky ya kira shi da adili mai kiyaye shuruɗin kasa da kasa, kada da daddin abokin Ukraine. Kafin ganawar, Kishida ya kai rangadi a birnin Bucha, inda Ukraine din ta ce sojojin Russia sun kashe sama da fararen hula 400 a bara, wanda tuni aka alakanta barnan da suka faru da ayyukan sojojin Moscow. Ya ajiye furanni a wajen wani coci, kana yayi kawaici na minti guda ya kuma ruzuna domin girmamawa. Kishida shine shugaban wata kasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a kasar Ukraine mai fama da yaki tun bayan da Russia ta kaddamar da mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. A jiya Talata ne jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙara akan neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da suke kalubalanta, kamar yadda takardun kotu suka nuna, domin fara wata shari'ar da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya, amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Dan takarar babban jam'iyyar adawa ta People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party sun roƙi kotun ɗaukar ƙara da ta soke zaben da Bola Tinubu na jam'iyyar APC ya lashe. Shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da magudi, kana sun zargi hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC da take doka, inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zabe daga rumfunan zaben, da ma wasu zargi-zargi da suka mata. Atiku da Obi sun nemi umarnin kotu da ta sauke zaben na shugaban ƙasa da aka yi kana INEC ta gudanar da sabon zabe. Tinubu ya kare zaben inda ya ce an gudanar da shi a cikin adalci. Kana kotun ɗaukaka ƙara tana da kwanaki 180 ta saurari ƙaran, kana ta zartar da hukunci akan kalubalantar da Obi ke yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Girgizan ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afku a mafi yawan yankuna na Pakistan da Afghanistan a jiya Talata. lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidaje da ofisoshi kana ta firgita mutane da ke ƙauyuka masu nisa. Akalla mutane 9 ne suka mutu, sama da mutane 100 ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin Swat da ke lardin Patunkwa na arewaci mafi wato maso yammacin Pakistan ke dan cikin wani yanayi na kaduwa, kamar yadda Bilal Faizi, kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Pakistan, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Waɗannan mutanen da suka firgice sun suma, kuma wasunsu sun suma ne saboda kaduwa daga girgizar ƙasa da suka gani, inji shi. Faizi ya ce daga baya aka sallame akasari daga cikinsu daga asibitoci. Faizi da wasu jami'ai sun ce mutane 9 ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Pakistan. Wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar ƙasar da ta afku a ƙasar Afghanistan, kuma an ji ƙararta a makwabciya Tajikistan. Girgizar ƙasar ta haifar da zartarewar ƙasa a wasu yankuna masu tsaunuka, lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da aka yi a ƙarshen makon jiya, Amurka ta nemi gwamnatin Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen musgunawa masu kaɗa ƙuri'a ko ma suka hana su yin zaɓe, kamar yadda rahotanni daga wasu jihohi suka bayyana. Amurkar ta kuma yi barazanar hana manyan jami'ai ko 'yan siyasa da suka saba ka'idojin zaɓe shiga ƙasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
A cikin wani rahoton ban zaɓe da ta fitar, Amurka ta nemi Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda ke da hannu wurin tada rikicin zaɓe ko uzurawa masu kaɗa ƙuri'a yayin zaɓen gwamnoni da aka yi a Najeriya kwanan nan. Amurkan ta ce tana kuma duba yiwuwar dukkan wani zaɓi da take da shi, a ciki har da kakaba takunkumin hana biza na shiga ƙasarta ga duk waɗanda suka taka rawa wurin yi wa tsarin demokuraɗiyya karan tsaye. Amurkan ta ce ta dawo matuƙa bisa yadda aka yi wa masu zaɓe rashin mutunci, musamman a jihohin Lagos da Kano da ma wasu wuraren, inda ta ce hatta jami'anta sun shaida kaɗan daga cikin irin aika-aikan da aka tafka. Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ya yi aikin sa ido yayin wannan zaɓe.
Wannan matsaya da gwamnatin Amurka tamkar tauna ƙasa ne, wato don aya ta ji tsoro, kuma sun daɗe suna barazanar cewa za su yi haka. A zahiri ma akwai naɗe-naɗin da ake cewa sun fara zartar da wannan barazana da suka yi, saboda an ce akwai wata alƙaliyar kotun koli ta Najeriya wadda aka hana ta wannan visa ɗin, duk da yake ana cewa suna da kadarori da dama, wato iyalanta suna da kadarori da dama a Amurka amma da gidaje. Sai aka yi sa'a ko rashin sa'a cewa shugabanninmu da manyan 'yan boko da hamshikata jiranmu suna da tsananin ƙishirwar cewa sai sun kai ziyara ƙasashen waje, saboda haka su duk wani abun da zai kawo musu cikas don yin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje yana ɗaga musu hankali.
Dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salebawa shi ma ya sa ido lokacin gudanar da zaben na gwamnoni.
Mu ƙara duba mu tambayi kanmu, shin Najeriya muna kan demokradiyya? In ana magana demokradiyya a lokacin zaɓe, abubuwan da suke faruwa bai kamata yana afkowa ba akan ƙasar take kan gurbi ko kuma kan turbar demokradiyya. Yanzu alal misali abubuwan da suka faru a jihar Lagos, mun ji kuma mun gani da abubuwan da suka faru a Lagos, masu kaɗa ƙuri'a mutanen yawanci aka kore su, da bindiga da makamai aka hana su je wajen yin zaɓe. A jihar Rivers mun ga inda 'yan sanda da kansu su suka raka gwamnati mai mulki, suka kori ma'aikatan zaɓen, suka kai su inda suke so, suka aikata abin da suke so. A jihar Kano an samu matsala ta wajen bangare guda biyu da ake abokan hamayya, wanda a ƙarshe Allah dai ya sa a jihar Kano wanda ya ci zaben aka bashi, da a ce ba a ba NNPP ba, da yanzu jihar Kano ba mu iya sanin rayukan da za mu iya rasawa. To don haka wannan sanarwa da suka yi yayi daidai kuma yana kanka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma wani yajin aiki a birnin Los Angeles na Amurka a jiya Talata, inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Haɗakar kungiyoyi ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abin da ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobinsu, ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kanti na sayar da abinci da mataimakan aji. Dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen haikwatan makarantar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta Los Angeles, inda suka rashi takobin ci gaba da gudanar da zaɓen na tsawon kwanaki biyu masu zuwa. Suka ce, muna son ɗalibanmu kuma muna nan ne saboda ɗaliban, amma idan ba za mu iya kulawa da 'ya'yanmu yadda ya kamata, ta yaya za mu zo mu iya mu yi aiki? Linnea Boyd Peterson yana faɗi wani direban basi da ya taka rawar gani, yana shaidawa gidan talabijin na KTLA-5. A ƙarshe, wani ɗan jaridan ƙasar Faransa, Oliver Du Bois, mai shekaru 48, ya koma gida a jiya Talata bayan kusan shekara biyu da ya yi ana tsare da shi a yankin Sahel, inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgin sama da ke kusa da birnin Paris. Du Bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward, mai shekaru 61 da haihuwa, waɗanda aka kama a kudu maso yammacin ƙasar Nijar a watan Oktoban shekarar 2016, sun isa birnin Yamai, babban birnin Nijar, a ranar Litinin bayan da aka sako su. Du Bois ya sauka daga tashar jirgi na Villa Kulibali a ranar Talata, kuma ya tafi kai tsaye ya rungumi 'yan uwa da suke jiransa akan kwaltan jirgi. Macron ya kuma rungume shi a gaban kyamaruri a wani ɗan takaitaccen hutu da ya samu daga siyasa mai cike da rudani na cikin gida akan yadda gwamnatinsa take garin bawul ga ainihin tsarin fansho.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cuma dalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da aka yi a Najeriya, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan yadda aka gudanar da zaben da ma ƙalubalen da aka fuskanta. A wata hira da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe da Muhammad Adamu, mai sharhi kan lamarin yau da kullum, ya ce zaben na shekarar 2023 ya zo da sauye-sauye da yawa.
A gaskiya, kamanta sauye zance, ni ina mai matuƙar murna sosai game da launi da siyasar Najeriya take ɗauka a yanzu nan. Shigowar misali wannan party da ake cema Labour Party kusan ya sauya komai, kai ga a yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai. A da akwai waɗanda suke kirfa yanda suke so su kuma ratafa su ce ga yanda zai kasance, sannan kuma diyan da ta kada ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka ƙare. To sai yanzu ga mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas, sannan kusan kowa ma an girgiza shi. Duk wani hasashe da wani zato da ɗan siyasa yake yi, ko kuma mai goyon bayan siyasa, mai ra'ayin wane, mai ra'ayin wance, sai ga shi mun shigo wani hali wanda kusan kowa rai a kumba, kowa tartar a wane zai kai kuwa wance za ta kai. A taƙaice sai dai in ce maka, democracy yana kan cin gaba, ba zan ce ya ci gaba yanda ake so ba.
An samu ƙorafe-ƙorafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni. Ban sani ba, ya kuke ganin wannan al'amura da aka samu a wannan zaben?
Su ma kuma in kai la'akari da su, da tashin hankali da faɗace-faɗace da satan gura ko da kwaci akwatuna da sauransu, ɗabi'a ce ta demokradiyya. duk da yake ta dan fiyin kanta a nan kuma a hankali in Allah da za a shawo kanta, to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiyya wadda bayan da ka iya shi kan shi doka ko dokokin election na electoral act da guidelines da sauransu sun hasashe haka, sun hangi haka, kuma har akwai matakai da aka ɗauka. Shi sa za ka ga rukuni-rukuni na ainihin ƙa'idojin dokokin jefa ƙuri'a ma an yi la'akari da cewa waɗannan suna iya faruwa. To amma in suka faru, yaya ake sa mizanin a tabbatar da wannan ƙuri'a da aka jefa mai ba ma a yi kansila ɗin ta gaba ɗaya ne? In kuma abin ƙalilan ne bai shafi ko ina ba, bai rinjaye wurin gurɓata outcome ba, ga yanda doka ta ce. Saboda haka ni na ɗauki duk kururuwa da ake game da ai wannan election kaza domin kaza, abin nan da ake maga ba za a iya taɓa yin shi babu wannan ba. Su kansu ƙasashe da suka ci gaba, hatta American, har gobe election na Trump ana nan ana abin nan ja-in-ja game da akwai da har gobe su yadda da outcome na election na America ba da aka yi na ƙarshe. Saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce daga 'yan tsaro dole su daɗa iya himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren waɗannan abubuwan, sannan kuma dole a ja kunnensu, wasu kuma ma dole a hukunta su, domin akwai wanda an yi wasu 'yan barazana da aka yi a gabansu suna gani, wasu ma maiwa da hannunsu aka yi. To idan ba hukunci kuma kaga ba a taɓa irin gyara, dole sai ana yi ana koma a hukunta a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro. Ka gane waɗannan miskiloli ne, amma kuma ana iya shawo kansu. Yawancinsu barin su aka yi suka faru, saboda hakan aka hukunta waɗanda suka bari ɗin, to na gaba za su ji tsoro.
Muhammad Adamu mai sharhi kan lamarin yau da kullum kenan a hirarsa da Muhammad Hafiz Baballe. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Zaɓen gwamnonin jihohin Najeriya na shekara ta 2023 ya gudana, ya kuma bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan da ta gabata ta 18 ga watan Maris, aka gudanar da zaɓen gwamnoni da 'yan majalisun dokoki na jihohin Najeriya, wanda ya kasance cikamakin babban zaɓen ƙasar na shekarar nan ta 2023. An gudanar da zaɓen gwamnonin ne a jihohi 28 daga cikin jihohi 36 na ƙasar. Kuma kawo yanzu hukumar zaɓen ƙasar ta bayar da sakamakon zaɓen jihohi 23, yayin da ta ayyana zaɓen jihohi 2 da cewa bai kammala ba. Alƙaluman hukumar zaɓen ta INEC dai sun bayyana cewa kawo yanzu jam'iyyar APC mai mulki da ta lashe zaɓen shugaban ƙasa ita ce ke kan gaba a yawan lashe zaɓen na gwamna da jihohi 15. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ce ke binta da gwamnoni 8, yayin da jam'iyyar NNPP take da gwamna 1. To sai dai jam'iyyar Labour Party da ta zo ta uku a zaɓen shugaban ƙasa ba ta kai ga samun ko ɗaya ba ya zuwa yanzu. Zaɓen gwamnonin na bana dai ya zo da nashi sauye-sauye, har ma da abubuwan mamaki, musamman ganin yadda jam'iyyun adawa suka yi nasarar kwatar mulki a wasu jihohin, yayin da kuma aka sami jam'iyyun da suka sami galaba a zaɓen shugaban ƙasa a wasu jihohi, wasu jam'iyyu suka kwace musu galabar a zaɓen gwamna. Mai fashin baki kan siyasa Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi ya yi mana fashin baki kan abin da ya haifar da waɗannan sauye-sauyen na zaɓen gwamnonin na bana.
Na ɗaya dai babban abin da za mu ce ya faru, wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna, za a ce mutanen mu sun fara gane cewa lalle fa ana iya, suna iya zaben wanda suke so, suna iya hanbarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ko kuma wanda zai shigo gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata, gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so. In ka duba kowane jiha tana da nata dalilin, amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido, sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba, ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba, ba dole ne su yi hakuri ba, suna iya canzawa. Ina jin abinda ya faru kenan, na ɗaya kenan. In ka duba kowane jihohin suna da nasu, amma in ka duba duk za ka gane mutane sun gane waɗannan, shine kuma suka ɗauko ƙudurin cewa ba za su karɓi abinda yake gare su yanzu ba za su iya wani abu. Ɗaya daga ciki amfani da na'uran IRF ɗin nan da aka yi da kuma na shi BVAS ɗin nan ya kasance magudin zaɓe. A kada ka ƙuri'a, amma a ce mutane 10 sun kada ƙuri'a amma a zo a kawo mutane 100 ba zai yi ba. Duk yadda ka bi za ka murɗa, in dai aka bi shi wannan na'ura da kuma abin nan na intanet, wato shi IRF da INEC ta kawo, duk yadda ka yi ba ka canza zaɓen nan. Ko da ka canza zai nuna, shi coalition officer da zai ansa ba, ko da ya ansa in an je kotu kamar yadda aka nuna kamar yadda ya faru a jihar Osun, za a nuna cewa a mutanen da ke da kati, mutanen da suka zo suka yi suka tantance, mutanen da suka jefa ƙuri'a ba su kai abinda aka ce an jefa nan ba. Don haka magudi ya yi wuya, duk yadda mutum yake mulkin gwamnati zai wuya ya murɗa abubuwan nan. Ya faru, shi ya faru a Zamfara, shi ya faru Sokoto, shi ya faru Kano. In ka je jihar Yobe akwai yaro da ya zo ya buge kakakin shugaban kakakin majalisa da dai sauransu. Wato shi wannan abin da aka kawo shi IRF ɗin nan yana da muhimmanci sosai, ya taimaka wajen tabbatar da cewa shi ne na'ura da zai yi wa mutane a kada a kidaya a yi meye ake faɗa. Shi kadai ya isa duk inda kake za ka ga sakamakon zaɓe. Don haka ko an ɗauka a hanya an je gidan gwamnati za a canza abin da zaɓe ya nuna, ba zai yiwu ba. Abin zai nuna fili. To da yawa mutane ba su fahimci wannan ba, da yawa mutane da suke mulki sun ɗauka kamar yadda ake yi a da ne, a ga waya sai a riƙe wasu mazaɓai a ga ina ne zaɓen ya yi, sai a zo a ce a'a wannan mazaɓa da mun san suna da mutane kamar 30,000 wanda suke yi rijista sun kawo 100,000. To wannan tsari da INEC ta kawo ya kamata mutane su jinjina mata, mutane su mata yabo, don shi ne ya tabbatar da cewa mafi yawa ƙuri'un da aka jefa shi ne abin da aka bayyana a sakamakon zaɓe.
Wani abin lura a zaɓen gwamnoni na wannan shekara shine gwamnonin jihohi 11 daga cikin 28 da aka yi zaɓe a jihohinsu sun nemi zarcewa ne a wa'adin mulki na biyu. To sai dai duk waɗanda aka bayyana sakamakon zaɓensu daga cikin gwamnonin 11 masu neman ta zarce sun lashe zaɓen. Idan ka ɗebe jihar Zamfara, inda Dauda Lawan Dare na jam'iyyar adawa ta PDP ya yi galaba kan Bello Mutawalle da ya bar PDP ɗin zuwa APC domin ya yi ta zarce.
Jihar Zamfara kuma ka tuna fa shi wannan gwamnan da aka kada, dama fa ba siyasar nan ya same ta ne ta fari ga sassa, bai zo da shiri ba, ba zato ba tsammani, kawai aka kira shi aka ce kai ne gwamna. Ni kuma a gani na tun da ya zama gwamna abin sai ya zama masa kaman maye, ya zauna ya yi aiki don ya kasance in zaɓe sake dawowa zai iya ci. Ina jin shi kansa sai ya fara bacci, ya fara dai wasu 'yan mafarke-mafarke. Ka tuna ya roƙi Allah cewa Allah kashi biya mai bukata in ya bar fatin PDP. Me ya faru? Sai ya koma APC. Allahu alamu, to ba mu sani ba ko Allah ne ya karɓi roƙonsa. Amma abin da ake ciki jihar Zamfara shi ne tun da wannan gwamna ya zo abubuwa ba su tafiya daidai. Kuma ba alaman gwamna ya maida hankalinsa na biya wa mutane bukata. Babban bukatan mutanen Zamfara shi ne zamantakewansu lafiya. 'Yan ta'adda sun addabi mutane, suna zuwa har cikin gusau. To amma sai kasance gwamnati ta nuna kaman bata san abin da take yi ba. Yau tana magana da 'yan ta'adda,
gobe ta ce ba ta yi da su, amma duk abin da ake ciki mutane na mutuwa, mutane na rasa muhalli, ana koro su, suna zama ƴan gudun hijira, ana abubuwa, amma sai kaga gwamnatin Zafar tana wasa da kuɗi, ta bada kuɗi nan ga mutane. In ka je duk manyan garuruwan Zamfara, inda ake zuwa Gusau, Zamfara, Talata, Mafara, Anka, a Cafe da sauransu, duk garuruwa ne da mutane ke zaune a cikin kunci, manyan garuruwan ma kenan. To balle kuma fa ƙauyuka da ƴan ta'adda sun addabi mutane, gwamnati bai nuna cewa za a iya wani abu ba. Yau ai wannan, gobe a koma nan, yau wannan ɗan ta'adda ne, gobe mu je an kira shi an bashi sarauta, gwamnati bai nuna cewa yana da wani yunkuri na biya wa mutane bukata. An ɗauka ne abinda kaman shi shugaban ƙasa ya ce sharholiya kawai aka tsaya ana yi na mulki, amma ba mulkin ba. Yau aje nan, gobe aje nan, yau akai kuɗi nan, gobe ayi nan, yau a kira ƴan adawa, gobe ana fada da su, shikenan aka sa a gaba. Don haka ba abin mamaki bane da aka kada wannan gwamnati, ko a ce wannan ƴan adawa suka zo suka samu galawa bisa ga wannan gwamnati aka buge su. Ba ni a gani na gwamnati bai nuna cewa mulki zai yi na mutane ba, a'a, shi duk abin da zai kasance ya samu ya da mulki yayi, to abin kuma shine dara ta zo ta ci gida.
To saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai dai ba iyakar zancen kenan ba. Ku biyo mu a mako mai zuwa don jin fashin baki kan yadda jam'iyyun adawa suka same nasarar kwatar mulki a wasu jihohin, musamman Kano da Sokoto da Filato da Benue da dai sauransu. Yanzu kama madadin shehin malami kuma mai fashin baki Farfesa Tukur Muhammad Baba da Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam, a takaice, a jiya Talata ne Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkurin bayyana goyon baya, yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. Shugaban na Ukraine ya kafe hutunsa a shafin yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida, wanda Zelensky ya kira shi adili mai kiyaye sharuɗin ƙasa da ƙasa, kana da daɗin abokin ƙasar Ukraine. A jiya Talata ne kuma jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙara akan neman soke sakamakon zaɓen shugaban ƙasa wanda aka gudanar a watan da ya gabata, wanda suke ƙalubalanta kamar yadda takardun kotu suka nuna, domin fara wata shari'ar da ka iya ɗaukar tsawon watanni. An shigar da ƙararraki da dama akan ƙalubalanta sakamakon zaɓen shugaban ƙasa a Najeriya, amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afku a mafi yawancin yankunan Pakistan da Afghanistan a jiya Talata, lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici, suka tsire daga gidaje da ofisoshi, kana firgita mutane a ƙauyuka masu nisa. Aƙalla mutane 9 ne suka mutu, sama da mutane 100 ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin Swat da ke lardin Kibar Patunkwa na arewa maso yammacin Pakistan, cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda Bilal Faizi ya bayyana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawe wanda ya haɗa shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.